الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكو أنا متى الشرن دا أكو قوتا ذو القعدة شكرة دبو إيدة دريه إيدة أربعين دا هو هجرة من زن إراء دا محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني كما يداتي دا شابي قوتا شيدة شكرة دبو بيو دا الشرن دا أكو شكرة ميلادية يعني وزام تقبى دا كراتوني إن شاء الله تعالى أتكي لتاف من البركة لتاف الكبائر واللفر ببما لمي الشمس الدين الذهبي a mun fara bayani ne a al-kabiratu sadisa ita ce kabira ta shida wacce malam yayi mana bayani a cikin ta game da iftaru yawmin min ramadan bila udri mutum ya sha ruwa a wani yini daga cikin kwanakin ramadan ba tare da wani uzuri ba to wannan sune abubuwan da muka dan tattauna a wancan satin da ya gabata illa iyakaci matsala ɗaya ce ta rage mana sai kuma mu tsallaka mu shiga cikin kabira ta gaba abinda bamu tattauna akai ba wancan satin shine menene hukuncin mutumin da ya bar azumi da gangan bai aikata shi ba a cikin ramadana yana sane ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya wani abin da zai karya masa azumi menene hukuncin sa to Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah a cikin sharhi yake cewa waqtalafa al-ulama fi ma law tarakahu tahawunan aw kaslan yace malamai sun karu juna ilimi sun yi sabani game da idan mutun ya bar azumin ramadana tahawunan kawai dan sakaci dan wulakantawa au kaslan ko kuma dan kasala da lalati yaqinsa babu wani uzuri da shari'a za ta karba da yasa ya aje azumin nasa hal yakfur am la malamai suka ce shin wannan aikin da yayi ya kafirta shi ko kuma bai kafirta ba wasahihu abinda yake magana mafi inganci inji malam Uthaymeen yace annahu la yakfur shine bai kafirta ba wannan aikin da yayi aiki ne babba ul insanu bi tarki la yakfurul insanu bi tarki shay'in min arkanil islami suwa shahadataini was sala yace saboda dan adam mutum baya kafirta idan ya bar wani abu daga cikin rukunan musulunci banda abubuwa guda biyu sune ash-shahadataini was sala shaidawa babu amin bautawa da cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne idan mutun ya bar wannan to kai tsaya kafirta nabi shine mutun ya bar sallah shi ma wata magana ce daga cikin maganganun malamai kamar yadda mun karanta lokacin da muke bayani game da kabirar da take bayani game da barin sallah malaci amma idza tarakahu bi ghairi ta'wili amma idan mutun zai bar azumi ba tare da wani tawili ba tare da wani uzuri ba فإن القول الراجح to zance mafi rinjayi abinda yafi inganci min aqwalil ulama ko kuma min aqwali ahli ilmi daga cikin maganganun ma'abuta ilimi anna kullu ibadatin cewa kowace irin ibada da Allah ya shar'anta muaqqatatan da take da lokaci idza ta'ammada al insanu ikhrajaha an waqtiha bila udri idan mutum yayi ganganci ya ganganta barin wannan ibadar ga barin lokacin ta yaqin ta har lokacin ta ya fita babu wani uzuri fa innaha la tuqbal minhu malai yace koda ya aikata ibadar bayan fatan lokacin ta ba za a karba ba yace wa innama yaktafi minhu bil amali salih kadai abinda zai wadatu mutun zai ishe shi shine zai ta aikata aiki nagari wa kafaratun nawafil da yawaita salloli na nafilfili da azumi na nafilfili da ayyuka da suke na nafilfili alaihi wa sallam fi ma sahha anhu yace saboda fadin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cikin abin da ya inganta daga gare shi da yace man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a cikin wannan aikin nasa fa huwa raddun wannan aikin nasa abun mayarwa ne ai mardudun wannan aikin nasa Allah madaukakin sarki ba zai karba ba abinda malai yake so yace anan shine idan mutum ya bar azumin Ramadana da ganganci da rana ya sha ruwa malamai sun yi sabani akan musuluncin sa ko rashin musuluncin sa sai kawo magana da take mafi rinjaye shine musuluncin sa yana nan bai kafarta ba tare da cewa akwai malaman da suke gani ya kafarta amma maganar su mai rauni ce maganar da take inganci shine bai kafarta ba to amma wannan azumin da ya bar shi da ganganci shin zai rama shi ko ba zai rama shi ba to shine sai kawo maganar malam cewa duk wani aiki da shari'a ta ce a yi shi sai ta iyakance masa lokaci ta ce a lokaci kaza take so a yi shi idan lokaci kaza ya zo to lokacin aikin ya fita ya ce to irin wannan aikin idan mutum ya bar shi da ganganci ya ƙinsa a wannan lokaci da shari'a ta iyakance masa to ba zai iya rama shi ba ko da ya rama shi shari'a ba za ta karɓe shi ba shine abin da malam yake so ya faɗa yace saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin da Aisha Allah ya ƙara mata yarda yace wanda duk ya aikata wani aikin da babu umarnin mu a cikin sa abin mayarwa ne aikin da zai aikata na rama wannan aikin nasa shin akwai umarnin annabi a cikin sa amsa shine babu saboda haka ko yayi ba za a karba ba ما ليتي فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها كما يدك سنتي وإبادة من لوقت يد الأمر انتي كشيني باء ينتا كاف لوقت انتي شكا ينزم سالي سلر إشاء قوى يسل لوقت سلر إشاء بيباء سيمتن يتاشي سلر إشاء ينزو سلة ستاي أمسا شيني سلة ستبتيباء دشيد واند بي سلة إشاء بيسكي duk lokacin da ibada take da lokaci ba a yin ta kafin lokacin ta yace to fa kadhalika la tuf'al ba'da waqtiha hakanan ita ibada da take lokaci kuma ba a yin ta bayan lokacin ta ya kare yan uwa an fahimci wannan kuwa idan an fahimci abinda malai yake so ya ga mana shine yadda ka san sallah ba a yin ta kafin lokacin ta hakanan ba a yin ta bayan lokacin ta to azumi shi ma yana da lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi shi shine a yi shi a watan Ramadana kuma daga bullowar alfajir zuwa mai faduwar rana to sai mutun ya kinsa a wannan lokacin da gangan sai bayan Ramadana ya wuce kuma yace zai rama shi ita ramo wa yasa shi yayi dan uwan fahimta shine abinda malai yake so ya ga mana shine ce amma idza kana hunaka udhrun kal jahl wal nisyan fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi nisyan man nama an salatin aw nasiha فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك مالتي اما idan ya kasance ibadar da aka sa mata lokaci sai mutun ya barta saboda dalile kamar haka ko dai mantuwa ko dai jahilci ko bacci ko wani uzurin da shari'a za ta iya karba to babu laifi sai ya ramata saboda ya battane sakamakon uzur misali da mantuwa game da sallah idan mutum yana cikin wani aikin da ya shagaltar da shi ya mantar da shi har lokacin sallah ya wuce sai bayan lokacin sallah ya riga ya wuce sannan ya tuna to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man nama an salatin wanda ya bacci bai yi sallah ba aw nasiha ko ya manta ta bai yi ta ba har lokacin ta ya fita sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace falyusalliha idza zakaraha to ya sallace ta da zarar ya tuna ta la kaffarata laha illa zalika, babu wata kaffara da zai mata bayan wannan ramuwar da ya mata, ramuwar da zai mata a lokacin da ya tuna shine kaffara kawai. To haka shi ma azumi, idan da a ce akwai wani uzuri da shari'a ta ce ka ajiye azumi saboda shi tafiya ne, rashin lafiya ne, mace mai jinin al'ada da sauransu, wannan duk uzuri ne karɓaɓɓe da shari'a ta san da shi, to babu laifi sai ta ajiye azuminta bayan sallah sai ta rama. Amma mutumin da ya sha azumi haka kawai babu wani dalili, kawai ganin dama sai ya karya, to wannan babu wani dalili da zai sa kuma bayan sallah a ce sai ya rama. Malamai suka ce laifin girman laifin sai ya fi ƙarfi ya ramuwa. Eh, ai ramuwa wani rangwame ne da aka ce ma kai, shi girman laifinsa abinda ya kantamo wa kansa ya fi ƙarfi a ce ya ramuwa. To me zai yi? Shi ne abinda malamai ya kawo a sama, sai da ya ta sallan nafilfili, ya ta istighfari, ya ta sadaka, ya ta neman gafara. Idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya gafarta masa, in kuma bai ga dama ba sai ya kama shi akan wani laifin da ya domin ya cancanta a kama shi. ‘Yan uwa an fahimci wannan? To wannan shi ne abin da ba mu tattauna ba a wancan sati. Malaci al-kabiratu sabi'a, babban laifi na bakwai, fi tarkil hajji ma'al qudrati alaihi, shi ne a cikin barin aikin hajji ma'al qudrati alaihi, tare da samun iko a kansa. Na zuwa aikin hajji sai ya ƙi zuwa. To wannan shi ma kabira ce ‘yan uwa. Menene babban abin da yake bada dama musamman mu dai a Najeriyance bai zai baka dama ka je aikin hajji? Shine me? Guzuri ko? Ka samu kuɗin da zaka iya biyawa kanka aikin hajji, ka biya kuɗin tikiti da kuɗin visa, ka samu abin da zaka yi guzuri, ka samu kuma abin da zaka bawa iyali. Idan ka samu wannan to shikenan ka samu alƙudura. Da su a wancan zamani na baya lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu biyu ne, azad war rahila, shine guziri da abin hawa. Guziri shine ka samu abin da zaka iya tafiya da shi daga garinka ya kai ka haccan, ka kuma iya jalautawa kai amfani da shi har ka dawo gida, sannan kuma ka samu abin da zaka hau tun daga ruruwansa da nisa, kuma ana tafiya ne akan dabba. Na'am na'am na'am. Eh, wannan Allah da zamu zo bayani akan sa, da akwai shi a cikin karatun insha Allah ta'ala. Saboda kaga mutum zai hau dabba daga nan, tafiya ce ta wata ɗaya ko kwana 50 ko kwana 20 ko abin da yake sama da haka, ko mutum ne zai yi ta akan raƙumi ko akan doki ko wani abin da suke amfani da shi. Saboda ka su idan aka ce istita a wancan lokaci sai su ce azaduwar rahila, guziri da kuma abin hawa. Amma mu yanzu menene? Kusan kawai ka samu kuɗin da za su iya kai ka, shi kuɗi da shi zaka biya ticket, da shi za a maka visa ko, da shi zaka samu abin da zaka yi amfani da shi a can idan ka je, da kuma shi zaka samu abin da zaka yi mai zaka bari a gida har ka je ka dawo mutanen gida suna amfani da shi. Ina fata an fahimta. Wannan laifi ne, yana ɗaya daga cikin kabira wanda zamu zo mu ji a insha Allah ta'ala. Lokacin da mutum ya sami ikon zuwa aikin hajji, to aula wanda ya fi cancanta karan farko ya je aikin hajji shine a lokacin ba mahaifinsa ba, saboda takalifanci kowa ana dora masa ne shi akan kansa, ba ana dorawa waninsa bane. A'a, aiki yanzu misali sallar azhar akan wata waje ba? Akan ka. Haka ne? A kanka ta waje ba, sai ka yi ta sannan ka sauke nauyin da ke kanka. Ni da nake a matsayin ɗan uwanka, bari in ce wani je ka zauna kai bacci ka bar ma sallar azhar ba, za ta yiwu? Ba za ta yiwu ba. Saboda haka aikin hajji yake, idan ya waje ba a kanka, to babban wanda yake wajibi a kansa ya sauke shine kai. Idan ka samu dama ka je ka sauke, to duk wanda za ka biyawa daga baya sai ka biya masa. Mahaifinka ne? Mahaifiyarka ce? Matarka ce? ‘Ya’yanka da duk sai ka biya musu. Amma kai baka je ba ka biya wani, laifin yana kanka, baka yi abin da ya kamata ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Malaci qala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi 'alan nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, ومن كفر فإن الله شيني تكون آير فإن الله غني عن العالمين الله ما أكين سركي فدا تكين ونن آية إذا تكين سكين سورة آل إمران آية تسس إن دبكوي الله ما أكين سركي يتي ولله على الناس حج البيت Allah madaukakin sarki ya dora ya wajabta akan mutane hijjul baiti ziyartar dakin Allah madaukakin sarki sai ce manistata'a ga wanda ya sami iko iko ilahi sabila zuwa garin makka wanda ko ya kafirce fa inna Allah ghaliyu lalle Allah madaukakin sarki mawadaci ne anil alamin game da talikai gaba daya dan uwa wannan ayar malamai sun yi sabani suka ce ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ya fara farlanta aikin haji da ita wasu kuma suka ce a ayar da Allah subhanahu wataala ya farlanta aikin haji da ita ita ce wa atimul hajja wal umrata lillah wasu suka ce wannan ayar ita ce Allah madaukakin sarki ya farlanta aikin haji da ita ku cika aikin hajjin ku da umara dan Allah madaukakin sarki to amma lallai malaman da suke gani wannan ayar ce ta fara zuwa domin farlata aikin haji hujjar su tafi ƙarfi saboda wannan ayar ta sauka ne a shekara ta 9 bayan hijira wanda abin da ya jawo sabanin shine a wace shekara aka farlanta aikin haji malamai sun yi maganganu kamar haka wasu suka ce shekara ta 5 wasu suka ce shekara ta 6 wasu suka ce shekara ta 9 wasu suka ce shekara ta 10 to amma maganganu guda biyu na ƙarshe sun fi ƙarfin hujja da shekara ta 9 da kuma shekara ta 10 saboda wannan ayar ta sauka a shekara ta 9 a shekarar da ake ce mata amul wafdi shekarar da mutane suke ta zuwa suna karɓa addinin musulunci ai da ma Allah madaukakin sarki ya ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi me afwajan sai ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba Allah ce idza jaa nasrullah idan taimakon Allah madaukakin sarki yazo wal fathu da fathu shine bude garin makka ko kuma bude garuruwa na musulunci da za a yi Allah ya ce da annabin sawara aitan nasa a lokacin kaga mutane yadkhuluna suna shiga giya mutane idan kaga wannan sai Allah ya ce da manzansa fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godewa ubangijinka innahu ka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru sannan ka nemi gafarar sa innahu kana tawwaba lalle shine mai yawan karbar tuban bayin sa to wannan sai ya dace a shekara ta 9 lokacin mutane suka yi ta zuwa suna karba addinin musulunci suna ta zuwa suna karba addinin musulunci to a wannan shekara sai wannan aya ta sauka walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta aikin haji akan mutane ga wanda ya sami ikon zuwa saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mutane a cikin hadisin da Imam Ahmad da Imam Muslim suka rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah farada alaikum Allah madaukakin sarki ya farlanta muku inna Allah farada alaikum al-hajj Allah madaukakin sarki ya farlanta muku aikin haji yace fahujju saboda haka kowa yaje aikin haji to da wannan ne aikin haji ya farlanta ya zama to farilla akan mutane gaba daya sai wani daga cikin sahabbai ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya rasulullah a fi kulli amin wannan farilla ta aikin hajjin da aka farlanta mana kowace shekara sai mun je sai annabi ya mata shiru bai ce komai bai kawo da kai yace ya rasulullah a fi kulli amin sai da ya fada sau uku hatta qala ha salafa sai da ya fada sau uku duk annabi ne masa shiru bai ce komai ba sai da ya gama tambayar sa gaba daya yayi shiru sannan sai annabi ya juyo kansa yace law kuntu na'am la wajabat wala mastata'tu yace da a ce na ce eh da aikin hajji ya wajaba kowace shekara kuma ba za ku iya ba ɗan uwa ba haka bane a ce yadda azumi yake kowace shekara sai kai a ramadana to haka aikin hajji yake shi ma duk shekara sai kai kaga da wahala shine sai annabi ya ce zaruni ma taraktukum duk abin da kuka ji nayi shiru ba shine yawan tambayoyin su da kuma sabawa annabawan su da suke to da ka yawan tambaya ta ta'annuti ba ta da amfani a cikin addini kwata kwata abinda duk annabi ya raba musu da shi yace su dinga tambaya akan sa saboda haka ɗan uwa a aikin haji an fara shi tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da yayi kuwa yayi kira mutane su tawo daga ko ina sasannin duniya su zo dakin Ka'aba su yi me su yi aikin haji bayan Annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Annabi Isma'il sun gama ginin Ka'aba sai Allah madaukakin sarki ya ce masa wa azim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tuka min kulli fajjin amin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati al-an'am Allah ya ce da Annabi Ibrahim alayhi salam wa azim fil nasi kayye kuwa kayi shela a cikin mutane da yin aikin haji ya'tuka rijalan mutane za su zo maka a kafafuwan su wa ala kulli damirin za kuma su zo maka akan kowanne dan fararren doki ya'tuna min kulli fajjin amik za su zo maka ta kowanne saqo da sasani na duniya sai Annabi Ibrahim ya tambaye Allah subhanahu wataala ya ce ya rab ta ya za a yi muryata ni kadai idan na fada ta kai ko ina sasannin duniya sai Allah ya ce kai kira isarwa ta muci to haka Annabi Ibrahim alaihi salam yayye kuwa Allah madaukakin sarki ya yada ya kai sautin sa ko ina a duniya tun daga lokacin aka fara ziyartar dakin Allah mai girma har zuwa yanzu kuma ba a daina ba sai dai ko abin da ya faru shine lokacin da a shirka ta fara shigowa cikin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam to sai ya kasance gumaka sun fara yawa a cikin dakin Ka'aba to shine irin aikin hajjin da jahiliyar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu anayi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu adadin gumaka kusan 360 a dakin Ka'aba a dakin Ka'aba sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake garin Makka dakin Ka'aba yana kunshe da gumaka kusan 360 wanda duk shekara kuma Larabawa suna zuwa daga sasanni ko ina su zo su aikin haji irin nasu na jahiliya akwai dawafi akwai sa'ayi akwai duk suna yi irin nasu na jahiliya sai dai dawafin nasu suna yin su ne tsirara galibi babu kaya ake yin dawafi saboda wani wata dabara da wayo mutanen Makka suka yi a lokacin mazauna Makka a lokacin sai suka ce duk mutumin da yake da duk mutumin da ya zo da kayan sa na jikin sa to ba zai dawafi da su ba dakin Allah tsarkakakke ne kai kuma kayan da suke jikinka ka shiga nan da su ka fita nan da su ba su da tsarki ba kai dawafi da su ba to da ka sana da kaya da suka tanada wanda in kana so sai dai ka dau haya ka biya kudi ka dau haya kun ga sun samu kudin me kudin shiga in ko baka da kaya fa baka da kudin da zaka dauki haya kayan su ba to shikenan sai dai ka tuba kayan ka zagidir kai ka zaga dakin ka ba haka haka suke kuma saboda zaka san jahiliyyar jahiliya ce maza da mata haka suke yi Ibn Kathir ya kawo kissar wata mata tana zagaye tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu yau wani sashi daga jikinta zai bayyana ko gaba ɗayan sa tace duk abin da ya bayyana a jikinta duk wanda ya gani ba ta yafe ba to haka suke wannan dawafin dakin Ka'aba har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka aka ci gaba da yi haka aka ci gaba da har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya farlanta aikin haji a shekara ta 9 to wani zai ce me yasa da aka farlanta aikin haji a shekara ta 9 manzon Allah bai ji aikin haji ba sai shekara ta 10 wace shekara annabi ya yi shi shekara ta 10 haka ne to amma kuma an farlanta aikin haji ne shekara ta 9 me yasa annabi bai yi ba sai malamai suka ce na farko saboda amul wafd ne saboda musulman da suke ta zuwa suna mutanen da suke ta zuwa suna karba addinin musulunci annabi zai iya tafiya ya bar su ba sannan abu na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sharar fage ne sai ya tura sayyidina Abubakar Siddiq a matsayin amirul hajji na farko wanda ya fara zama amirul hajji a tarihin addinin musulunci shine sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda a shekarar da aka farlanta aikin haji annabi shi ya wakilta yace kaje ka wakilci musulmin duniya aje a gabatar da aikin haji to daga cikin aikin da sayyidina Abubakar yayi a wannan shekarar da yaje yayi shela cewa daga wannan shekarar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a sanar babu mushrikin da zai ƙara zuwa domin ya zagaye dakin Ka'aba domin ya aikin haji an hana shi daga wannan shekarar kada kuma ta a shekara ta 8 zaman an yi fatahu Makka ko garin Makka ya dawo karkashin daular musulunci to da ka sayar da akai da shi sannan abu na biyu daga wannan shekarar babu wanda ya isa ya ƙara zuwa ya dawo dakin Ka'aba tsirara aka hana. to kun ga an hana mushrikai zuwa, an hana ɗakin, an hana ɗawafin ɗakin Allah subhanahu wataala mai tsirara. To an sharewa manzon Allah tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi fage, zai zo yi mai aikin hajjin salami lafiya ba tare da shirka ba. Yan uwa an fahimta? To shi sa manzon Allah tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi bai yi aikin hajji ba sai shekara ta goma. A shekara ta tara wakilci yasa sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ya zo ya gabatar da aikin hajjinsa. To shi ne sai malamai suke cewa menene hukuncin mutumin da ya samu dama, kamar da yanzu kai ka kaddara kafin a fara tafiya aikin hajji sai ka samu kyakkyawan guzurin da zaka je aikin hajji ka dawo lafiya aikin hajji, ko zaka iya jinkirtawa sai shekara ɗaya ko shekara biyu masu zuwa. Dan uwan fahimci tambayar ta, ko menene daidai a ciki? To wasu daga cikin malamai kamar al-Imam Ash-Shafi'i alaihi rahmatullah, shi yana da ra'ayi babu laifi mutum ya tafi alal tarahi, ma'ana babu laifi mutum idan ya samu kuɗi wannan shekarar zai iya jinkirtawa ya bari sai wata shekara ko shekara biyu masu zuwa. Dalilin da malaman Shafi'iyya da wanda suke goyon bayan wannan fatawa su suka bayar shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya farlanta masa aikin hajji tun a shekara ta tara. Shi Imam Shafi'i yana ɗaya daga cikin masu ra'ayin ma an farlanta shi ne tun a shekara ta shida. Kaga an farlanta tun a shekara ta shida, shi a shekara ta goma aka yi. Bambancin shekara nawa? Hudu. Kun ga annabi ya jinkirin shekara nawa kenan? Shekara hudu a fatawar Imam Shafi'i. Idan ma a fatawar da muka rinjayar ne cewa shekara ta tara aka farlanta aikin hajji, kun ga da alal kalla an samu jinkirin shekara nawa? Shekara ɗaya. Suka ce ashe babu laifi idan mutum ya samu halin da zai yi aikin hajji a wannan shekarar ya dan jinkirta. Amma jumhur tun daga kan al-Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani alayhi rahmatullah, dukkaninsu suna da ra'ayin cewa lallai ne a shekarar da ka samu dama sai ka je. Shi ma annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, abinda ya sa bai je ba saboda wancan dalilin da muka ambata. Allah madaukakin sarki yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wata aya kuma yace sabiqu ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat, aikin alkhairi rige-rige ake yi. Saboda haka idan ka ce sai wata shekara kuma ka mutu ba, idan ka ce sai wata shekara kuma guzurin ya gudu ba, me a cikin abubuwan da na ambata da ba zai yi ba? Babu abin da ba zai yi ba. Za ka iya rasa kuɗin da ka samu, za kuma ka iya mutuwa, kuma ka samu dama. Ina fata an fahimta. Saboda haka suka ce idan ka samu dama kawai ka je. Cikin sarki ya sa kana da damar da za ka je aikin hajji, Allah ya baka iko, ya baka kuɗin da za ka je ka je. Idan kuɗin kake ji, Allah zai mai maka gurbinsu. Dan ɗaya daga cikin fawa'idan, ba bayani muke akan falalar aikin hajji ba, fa'idodinsa, abubuwan da shi sa za ku ga duk ba mu zo kan waɗannan ba, ba akan waɗannan muke bayani ba. Amma ɗaya daga cikin abin da aikin hajji da umara suke haifawa da mutum shi ne samun arziki. Ɗaya daga cikin abin da ɗan adam zai, Allah maɗaukakin sarki ya ta haɓaka arzikinsa ya ta yawa, shi ne ya rinƙa zuwa aikin hajji da umara. Hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta. Yawwa, in dai mutum yana zuwa aikin hajji da umara akai akai da kyakkyawan niyya, to arzikinsa zai ta haɓaka. Wani yake ban labari, ya ce lokacin da ya ɗan fara kasuwancinsa haka sama-sama, ya ce wallahi zuwansa umara na farko, ya ce yana dawa kawai sai ta fashe. Aka yi haka ya gama, ya ce wallahi yana dawa kawai sai ta fashe. Ce kawai shi kenan ya zama mai ƙarfi yin sosai da sosai. Maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba za ta tashi ba. To shi sa in dai ka samu dama ɗan uwa, shawara shi ne ka tafi. Ka tafi guri ne da zaka je, akwai gurare masu falala ƙwarai da gaske da zaka je kai addu'a, ana sa ran karɓa addu'a ka insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya kai gaba ɗaya wanda suka je, kuma Allah ya mai da su. Malam yace wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ce man malaka zadan, wanda ya mallaki guziri da zai iya kai shi aikin hajji, wa rahilatan, ya mallaki abar hawa da za ta kai shi aikin hajji, tablughuhu hajj baitillah al-haram, wanda za su iya kai shi ɗakin Allah mai alfarma, wa lam yahujj, sai ya ki zuwa ya je aikin hajji, ya mallaki kuɗin da zai je. To duk ɗaya ne ya mutu ba yahudi ko ba nasari. An fahimta 'yan uwa? Daidai ne ya mutu ba yahude ko ba nasari. وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wallahi alal nas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabilan Allah madaukakin sarki ya farlanta aikin hajji akan mutane sai ce ga wanda ya sami ikon zuwa to ikon zuwan nan shi ya same shi kuma yaki zuwa saboda haka ya saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwa wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nashi hakanan imam al-bayhaqi shi ma ya rawaito shi a cikin littafin sa shu'ab al-iman sai dai wannan hadisi ne bai inganta ba eh wannan ruwayar bata inganta ba al-imam ibn al-jawzi ya kawo hadisin a cikin mawdu'at nasa sannan ad-daruqutni da imam al-uqayli duk sun ce hadisi ne wanda bashi da inganci saboda haka wannan ruwayar dai bata inganta ba wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu hakanan asar yazo daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar sayyidina umar yace na kusa na niyata alhammu shine niyyar da mutun yayi yunkurin da babu dawowa baya shine mutun yayi niyya na aikata abu kamar hadisin can da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake cewa man hamma bil hasanati ko falam ya'malha ko wanda yayi niyyar aikata aikin kirki bai aikata ta ba sai annabi ya ce me za a bashi cikakken lada guda daya saboda alhammu shine abinda kayi niyyar aikatawa wani abu ne da yayi fa karfinka sai hana ka aikatawa shi sa dai bangaren sai yace wanda yayi niyyar aikata mummunan aiki bai aikata ba za a rubuta masa me laifi ina fata an fahimta abinda mutun yayi niyyar aikatawa ya kuduri aniyan lalle sai ya aikata shi abinda ya hana shi aikatawa abinda da ya fa karfin sa to shi irin wannan niyyar idan mutun yayi ta ko da mutun bai aikata aiki ba za a bashi alaki akan sa Allah ya kiyaye amin annabi tsira da aminci a sayyidina umar yake cewa laqad hamamtu an ab'atha rijalan na kusana niyatan aika wasu mazaje ila hadhihi al-amsar a cikin wadannan burane fayanzuru kullu man lahu jiddatun su duba su ga duk wanda yake da hali yake da iko walam yahujja ya kiya je ya aikin hajji bai je yayi ba yana da ikon da zai je yayi fal yadribu alaihi aljizya yace zan sa su dora masa jizya su sa masa jizya an san wanda ake dora jizya ko wa ake dora jizya wanda ba musulmi ba jizya akwai kharaji shi jizya shine duk mutumin da yake ba musulmi ba yayin da zai zauna a cikin musulmi za a dora masa jerin kabiya shi kuma kharaji ana karba ne a wajen kowa da wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi ba idan gwamnati tana buƙatar aiwatar da wani abu wanda ba zai yi ba dole sai mutane sun shiga ciki to babu laifi a karba kuma ana karba ne a wajen masu hali ba kowa da kowa ba shine kaidar kharaji a cikin addinin musulunci saboda haka jizya shine abin da ake karba a wajen wanda ba musulmi ba to sayyidina umar yace zan umarta a dora musu jizya akan su wa ma hum bi muslimina saboda ba musulmi bane inji sayyidina umar Allah ya kara masa yarda amin yan uwa sai dai wannan afar na sayyidina umar shi ma sa'id ibn mansur shi ya fitar da shi hadisi a asar ne wanda shi ma bai inganta ba ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa talkhisul habir yake cewa wannan afar na sayyidina umar a munkari ne matanan wa sanadin saboda sanadin sa yazo ne daga Umar ibn Abdul Aziz shi kuma daga sayyidina Umar shi kuma Umar ibn Abdul Aziz al-Hasan al-Basri afwan al-Hasan al-Basri bai ji daga sayyidina Umar ba al-Hasan ibn Abdul Hasan al-Basri bai ji wannan hadisi daga sayyidina Umar ba saboda haka akwai kunga inkidayi a ciki akwai irsali sannan idan ka kalli matanin sa ma yace shi ma kansa bai kai labari ba me dalili saboda ka'ida addinin musulunci idan mutum asalin sa musulmi ne ya rudda mai ake masa kashe shi ake ko dora masa jizya kashe shi ake ko to kaga me yasa mutum yayi rudda asalin sa musulmi ne yayi abin da ya rudda kuma a ce za a dora masa jizya kaga wannan akwai nakara a cikin sa ina fata an fahimta saboda haka wannan asar shi ma ɗan uwa bai inganta ba sai dai akwai asar din da babban malami ibn kasir ya kawo a cikin tafsirin sa daidai wannan ayar walillahi alannasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila daidai gabar wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamina. To ya kawo asar din sayyidina Umar kuma ya inganta shi. Asar din abin da yake cewa shine man ataqal hajja, wanda duk yake da karfin yin aikin haji, falam yahujj, sai yake je aikin haji, sai yace fa sawa'un alaihi, duk ɗaya ne a wajensa, inji sayyidina Umar. Yahudiyyan mata aw nasraniyyan, ya mutu a ba yahude ko ya mutu a ba nasari, duk ɗaya ne. Wannan asar ya tabbata daga sayyidina Umar. Ina fata an fahimta. Kun ga shi sayyidina Umar a fatawarsa, duk mutumin da yake da halin yin aikin haji ya ƙi, to kusan aikinsa ya kusa kai shi zuwa ga kafirci. Amma kamar yadda muka bayani a baya cewa dukkanin rukunan musulunci, idan ba kalmar shahada ba, ita ce kadai babu sabani a kanta, wanda duk ya bata ya ba addinin musulunci. Amma hatta sallah wasu sun yi sabani, wanda ya bar sallah ya kafarta. Masu cewa wanda ya bar aikin haji ya kafarta sun yi hujja ne da ƙarshen ayar faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa mai wa man kafara, haka ne da Allah ya ce walillahi alan nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila, sai ya ce mai wa man kafara, wanda ya kafirce. Sai suka ce wanda ya kafirce ya ƙin aikin haji, fa inna Allah ganiyun, lalle Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne anil alamina, game da halittun shi gaba ɗaya. To amma ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, da kuma almajirinsa Mujahid ibn Jabar, suna cewa abinda ake nufi da man kafara shine ai wanda ya inkarin aikin hajjin ba wanda ya bashi ba. Yan uwan fahimta, inkari daban, barinsa daban. Inkari shine kace baka yadda aikin hajji wajibi bane. Kaga duk mutumin da ya halatta haram ko ya haramta halam, wannan menene hukuncin sa addinin musulunci, ya kafarta. To mutumin da yace bai yadda aikin hajji wajibi bane, kamar yana ƙoƙari ya yi mai ya kore abin da yake wajibi ne, to wanda kuma dai wannan kafiri ne a wajen dukkanin malaman addinin musulunci. Saboda haka suka ce abin da ake nufi da kafirci a wajen shine inkarin aikin hajji, ba wai barin aikin hajji ba. Wannan magana kuma tafi inganci insha Allahu ta'ala. Saboda haka wannan afsar na sayyidina Umar dan Khattabi, Allah ya ƙara masa yarda, shi ma ƴan uwa bai inganta ba. Saboda kun ga a cikin babin gaba daya menene ya inganta, daga lokacin da muka fara karanta babin zuwa yanzu, me ya inganta a ciki? Aya ce kawai ko? Aya ce kawai, hadisin bai inganta ba, wannan asar ma bai inganta ba. To sai abu na ƙarshe, wa Ali bin Abbas radiyallahu anhu, an karɓo daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda, ƙala ya ce ma min ahadi, babu wanda daga cikin mutane, lam ya hujja, wanda ba illa sa'alar raja'ata indal mauti, face sai ya roƙi a dawo da shi duniya lokacin da mutuwa ta zo masa, sai ya nemi yayi magiya a dawo da shi duniya don ya gyara aikin da ya na kuskure. In dai bai yi wannan abubuwan guda biyu ba, zakka da aikin hajji, yana da iko. Fa qila lahu, sai aka ce da Abdullahi dan Abbas, innama yas'alu raj'at al-kuffar, ka sani ya kai Abdullahi dan Abbas, wanda fa suke tambayar a dawo da su duniya kafirai ne fa, kuma ka ce wanda bai aikin hajji ba, wanda bai bada zakka ba, zai nemi a dawo da shi duniya, shin ya zaka hada waɗannan abubuwa guda biyu? Kala sai Abdullahi dan Abbas ya ce, wa inna zalika fi kitabillahi ta'ala, ai ba mulanka ne ba, hakan da na faɗa yana cikin littafin Allah maɗaukakin sarki. Sai kawo aya, wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar da abin da muka azurta ku, inji Allah maɗaukakin sarki, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku, fa yaqula, sai ka je yana cewa, rabbi laula akhartani, ya Ubangiji me zai hana, ina ma a jinkirta mun, ila ajalin qaribin, izuwa wani ajali makusanci, izuwa wani lokaci makusanci, fa asaddaqa, in samu dama ne sadaka, zakka kenan, wa akum minas salihina, da kasance daga cikin nagartattu, aikin hajji kenan. Inji Abdullahi dan Abbas, ina fata an fahimta. Ai kun ga, sai ya ce ai uaddi zakata, shine fa asaddaqa, ai na bada zakka, wa akum minas salihina, na kasance daga cikin nagartattu, ai ahujj, na samu dama na aikin hajji. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah maɗaukakin sarki da dai baya jinkirtawa wata rai idan ajalinta ya zo, daidai da sakon ɗaya ba za a ƙara ba. Idan lokaci ya zo, ya zo ne bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa kila sai aka ce da Abdullahi ibn Abbas fi matajibu zakka to tunda mun ji hadarin da ke cikin barin zakka da ganganci yanzu fi matajibu zakka a cikin me zakka take wajaba menene idan na mallake shi zan ba da zakka kala sai ce bi mi'atay dirhamin wa qimatuha min adh-dhahab idan mutum ya mallaki dirhami 200 ko kuma kimarsa na dinari kimarsa na kudi kimarsa na dala kimarsa na duk abin da yake amfani da shi a matsayin me a matsayin kudi shine sai a samu dirhami 200 sai ai converting din shi sai a ga nawa ne a cikin kudin garin ku nawa ne a dala nawa ne a naira to shine abin da yake na me na nisabin zakka kila sai aka ce masa fima yujibul hajj to menene kuma yake wajabta aikin haji menene idan ka mallake shi sai kai aikin haji kala dan ma sai ba su amsa sai ce azzadu warrahila shine guziri da kuma abarhawa wa an sa'idin wannan athar na Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda mala yace sabaqa takhrijuhu man gabatar da takhrijin sa a baya a cikin babin zakka shi ma an kawo shi sai dai ban san yan uwa ko kuna tare da mu ko za ku iya tuna hukuncin da aka yi masa ba na san mun karanta wannan asar na Abdullahi ibn Abbas haka ne idan za ka iya tuna masa littafi mun karanta shi a baya a cikin babin zakka sannan kuma mun faɗo hukuncin da malami suka yi masa me muka ce a lokacin na'am yan uwa duk ba ku tare da ni kenan so wa alaikum salam na'am na'am dan uwa baka fahimci tambayar sosai ba hukuncin faɗa a lokacin da muka yi karatu to a takaice dai dan kan mu bata lokaci shine shi ma wannan asar din bai inganta ba imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunna ta kuma yace da'ifi ne saboda haka shi ma yana da rauni wa an sa'id ibn jubair qala an karbo asar na karshe shine an karbo daga sa'id dan jubair wanda ɗaya ne daga cikin malaman tabi'ai Allah madaukakin sarki ya masa rahama qala yace mata li jarun wani makoci na ya rasu musirin wanda yake mawadaci ne amma lam yahujj bai taba yin aikin haji ba Allah ya bashi wadata da tarin dukiya amma bai taba zuwa ya sauke farilli ba yace falam usalli alai sai naki zuwa masa sallah sai naki zuwa masa sallah to wannan yan uwa zai iya daukar abu guda biyu idan aka ce baka yi mutum sallah ba ɗayan biyu ne ko dai kasance ba musulmi bane daman musulmi baya wanda ba musulmi sallah ba haka ne duk mutumin da yake ya mutu a kafirci ana mai sallah ba a mai sallah ba a masa sallah kwata kwata sai dai a tattara gawarsa a sa ta a cikin buhu a je a turbude ta ba binne ta ake ba turbude ta ake binnewa shine a yi binnewa irin ta addinin musulunci a gyara ta a yi wannan ramin yadda ake yin sa uwa da ya a sa shi a sa tukunya a binne shi da wannan yanayin yadda ake kabari musannaman din nan a tsabtace a mutunce wannan shine musulmi kenan amma shi kafiri saboda kai muku wari ne inda a ce ba zai wari ba zai aika kai a yadda shi saboda da shi da gawa kare duk dai suke ba su da bambanci saboda haka sai a je a rami sai a turbude shi a ciki kawai sai a binne shi sai a tau haka ake wa kafiri shi yasa ka'ida addinin musulunci idan kuka duba cikin littafin akamul jinaiz na malam Albani yayi cikakken bayani akan baya halatta a dauki musulmi a dauki kafiri a je a binne shi a makabartan musulmi haramun ne a dauki kafiri a sa shi a makabartan musulmi bai halatta ba kun ga ba daidai bane idan mutum ya mutu sai an je an sai masa guri gunda za a binne ka fa sai an sai maka eh nan ne wallahi kake san ake binne mutum a bagas amma ka je kudu ka gani wallahi an ka mutu sai an sai maka waje inda za a binne ka sai an je an siya kudi za a bari mai yawa in ba haka ba wallahi sai dai ka rube a haka yan uwa ba haka bane wanda duk suke ta'ammali da kudi sun san haka to za ka kuma wani lokaci inda aka binne musulmi idan kafiri aka ya mutu shi ma zai je sai guri a kusa da naka kuma a je a binne shi ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan ka zo wucewa ta kabarin kafiri kuma kabartar kafiri sai fa bashiru bin nar sai musu bishara da wuta saboda ka ba a hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to wannan ɗaya daga cikin abin da sai zaka kiwa mutum sallah kenan in ya mutu a kafiri abu na biyu shine idan mutumin banza ne an gane idan mutumin banza ne ana so nagartattu zabu daga cikin mutane su kauce masa sallah yan uwa wannan sunna mun banta wallahi wannan sunna mun banta sai mun kiyaye ta sai mun dawo da ita dai muna so mu dawo cikin ce tayi mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum bashi aka mutu aka bar shi da shi da annabi hayya ka hauka gawa ya haukan gawa shi zai mai sallah sai jiwo yace ana bin sa bashi sai wani mutum yace ina bin sa bashin kaza ya rasulullah sai annabi ya kauce yace ku dan uwanku sallama zan mai sallama ina fata an fahimta sai da ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga abin da tashi hankali ne sai ya ce ya rasulullah kai masa sallah ni bashin ya dawo kaina annabi ya jaddada masa yace ka yadda bashi ya dawo kanka yace ya rasulullah na yadda ya dawo kaina ya hau kaina ya rasulullah sannan annabi ya shiga bai masa sallah in ku an fahimta kun ji matsalar bashi ko annabi ya ce saboda duk mutumin da ya mutu ana bin sa bashi za a yi masa kukumi ne a cikin kabarin sa a daddau wannan sahabi da yace zai biya wannan bashin bayan kwana biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hadu da shi yace ka biya wannan bashin yace rasulullah ai shekaran jiya mutu akwai dan ragowar lokaci bai biya ba kenan suka tsara duwa da annabi a karo na gaba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka biya masa bashin nan aqadaita anhu daina ka biya masa bashin nan yace rasulullah na biya masa sai annabi yace al'ana barudat jildatu yanzu fatarsa tayi sanyi da gashi yake shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu fatarsa tayi sanyi da gasa shi ake da wuta wallahi in wadin mutumin da ya mutu da bashi da haƙƙin mutane akan sa tun a cikin kabari zai fara fuskantar matsala to kaga idan mutum ana bin sa bashi ya mutu ba a bai sallah annabi ya kima sallah mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai ba sallah bai ma sallah ba waye zai tsaya akan gawa kai annabi babu shi a da ba a bai yanzu ba a yi ba kuma ba za a ƙara yi ba to sai malami suka ce duk mutumin da aka fahimci mutumin kawai ne a cikin al'umma ya mutu akan wani laifi lallai idan aka tashi masa sallah mutanen kirki suka wuce dan uwan fahimta idan akwai wani babban limamin unguwa to sai ya ki zuwa kwarai da gaske akwai wasu mutane da ake ganin mutuncin su manyan mutane ne su ma duk sai suka wuce sai a bar yan uwansa kawai irin su a wajen ba an yi haka ne domin cewa shi ba musulmi bane a'a an yi haka ne domin a nuna wa irin sa aya da izina dan su gane abin da suke ba daidai bane su dena maybe limami da ya koma gida ya daga hannu yana cewa Allah ma giya Allah ji kansa ya gafarta masa dan uwan fahimta amma da ba zai je masallah ba amma tsakanin sa da Allah zai tewa Allah ma giya Allah bawan Allah wane da ya mutu Allah bawan ka ne Allah mai laifi ne Allah ka gafarta masa wadancan manyan mutane ma haka amma kada yake yi su gane abin da suke ba daidai bane wani bawan Allah yake ban labari yace wani mutumi ya rasu a unguwa da aka kirawo limami yanzu zai sallah akan gawarsa sai ya jiwe kalli mutane yace dan Allah jama'a zan muku tambaya tsakanin ku da Allah ku gaya min gaskiya yace dan Allah a cikin ku akwai da ya taba ganin wannan bawan Allah a masallaci yana sallah tare da mutane yace mun wallahi duk mutanen wajen suka ce babu bawan da ya taba ganin sa musulmi ne ya tambaye sai ce to dan Allah akwai wanda ya taba ganin sa ko buta ya dauka zai alola wallahi a ciki aka rasa wanda zai ce ya taba gani kawai sai kada alkebar sa kawai koma gida ce ba zai mai sallah ba wallahi a cikin garin nan aka yi wannan abin a cikin garin nan sai ba zai mai sallah ba yan uwa wannan abin da daidai ne ko ba daidai bane daidai ne shine abin da ya kamata duk zagin da zaka sha ka jure daidai kai sunnan manzon Allah karaya sallallahu alaihi wasallam yan uwa dole sai mun koyi irin wannan duk wanda aka san mutumin banza ne da yawa amma sawa'azi ya cuci wancan ya zalunci wancan abin da ba daidai ba kuma har ya mutu akan abin bai tuba ba to gaskiya mutanen kirki su dan kaurace wajen eh babu laifi idan ka koma gefe sai kai mai addu'a Allah ya gafarta masa amma dai a kaurace wajen wannan shine abin da yake na daidai to wannan hadisi da makaranta wannan afar na Sa'id ibn Jubair za mu iya daukar sa annabi ba na farkon ba an fahimta ba ya dauke shi a matsayin kafiri bane maybe ya dauke shi a matsayin wani mai laifi tunda kin mutun yaje yake aikin haji bayan yana da dama wannan menene saban Allah ne to sai ya rabu da shi sai ya ki masa sallah amma baya nuna cewa abin da ya menene kafirci ne dan uwa abin na karshe da zamu rufe da shi shine malam yace faman ankara faridatul hajji wanda duk yayi inkarin aikin hajji farilla ne fa huwa kafirun murtaddun anil islam ba farilla bane illa an yakuna jahilan bidhalika sai dai idan ya kasance jahili ne bai sani ba sai a masa ujurin jahilci wa huwa mimma yumkin jahluhu wanda kuma kowa ya riga ya tabbatar da cewa jahilin ne da gaske ba ganganci bane ka hadisi ahadin bil islam kama wanda yake saban shiga addinin musulunci ne bai san abubuwa na addinin musulunci yadda suke ba sai inkarin abin da yake wajibi wannan sai kai mai ujar jahilci wa nashi fi badiyatin ba'ida ko kuma wanda ya taso a kauye irin kauyen can cikin saura inda kafin ka shigo cikin gari sai kai tafiya mai nisa za ku ga addini yayi nisa da yawa a wajen ɗan uwa yanzu in kana so ka sha mamaki ka shiga irin cikin irin wancan ƙauyuka wallahi duk wannan kasuwar da ake ta ciki ta addini duk wannan kasuwar da ake ta ciki ta karatu za ka mamaki ka shiga irin cikin irin waɗancan ƙauyukan ka gani wallahi akwai guraren da za ka je ka ga alula ba iyata ba kada kai bayanin sallah wankan janaba ba a san yadda ake yin sa ba duk waɗannan abubuwa na kusa-kusa ba a san yadda ake yin su ba abubuwa na kusa-kusa duk ba a san yadda ake yin su ba kuma a cikin garin Kano nan ba wai ka tafi da nisa ba a cikin garin Kano eh shi yasa kullun ni nakan yi korafi malamai sun zo sun tare a cikin birni ana tarjima ga aiki can a ƙauye eh an zo an tare a cikin birni kowa ana tarjima wannan ya wannan raddi wannan ya wannan raddi wannan ya wannan haka idan kuna gane karatun ba sai kun daina ganewa da Allah ba haka bane to kullun raddi wannan yayi wannan raddi wannan yayi wannan raddi haba akwai mutanen da suna can su kuma wallahi alula suke nema a koya musu alula kawai ga mata nan sun aurar sun yi jikoki wallahi bata iya wankan janaba ba ta kusa mutuwa yanzu dan Allah da take dab da bakin kabari ka zo ka koya mata wankan janaba ta gyara ta iya sallan aka dau masa da'awa aka kai su mutum ba zai iya jurewa ba saboda babu wanda zai dau nauyin sa mutum ya bar iyali shi kansa ga nauyin kansa an kai shi cikin daji yanzu irin waɗannan mutane idan ka je a matsayin ka na mai wa'azi kai da ka taho daga cikin birni ba wai su taimaka maka ba su kansu tsammani suke ka taimaka musu saboda duk wanda zai je irin wannan yana buƙatar a ɗauki nauyinsa abin da zai bawa gida iyalinsa a ɗauki nauyinsa a can abin da zai ci ya je kwana 30 ya kwana 20 ya koya musu addini ya dawo kaga irin alkhairin da za a samu kai kuma da ka dau nauyin kaga irin albarka da rayuwarka za ta yi to amma sai kaga wasu abubuwa muke tai yanzu waɗanda wallahi ba mu buƙatar su a cikin birni yanzu kalle yadda ake ta gina gidan masallaci ko ina yanzu muna buƙatar masallaci a cikin gari da Allah kowa ya kai sai ya shi ma sai ya gina masallaci man bana lillahi masjidat wallahi ɗan uwa ka je wani garin yanzu ka gina rijiya wallahi ya fa ka zo ka gina wani masallacin dan ba a buƙatar sa galibi masallacin da ake ginawa yanzu wasu masajidu durar ne masallacin ne kawai na cutarwa shi addinin musulunci yana buƙatar fiqhu ka fahimci abinda ake buƙata abinda suke cewa fiqhu al-awlawiyat ka kalli abinda yafi abinda ake buƙata a lokacin yanzu masallaci muke buƙata ko kuma raya masu sallah din raya masu sallah ake buƙata sallati sun wadata ko cikin ƙauyuka zaka je akwai wani ƙauye da muka shiga akwai wani ƙauye da muka shiga can jiki wallahi sai da muka shiga ta cikin wani waje kamar daji haka muka tsallake wani ruwa muka shiga cikin sa amma akwai masallaci ga sana'a ciki amma ba makaranta ko guda ɗaya a cikin garin ko makaranta ɗaya babu sai wani waje an fara bulo an sa bulo haka amma ba a ƙarasa shi ba idan damana ta zo an daina wallahi sai na ga aikin aljanna da yawa amma mun zo mun tare a cikin birni kowa sai yake aiki a cikin birni Allah maɗaukakin sarki ya samu dace amin ɗan uwa amma mutumin da ya bar aikin haji da ganganci amma bai inkarin sa ba bai ce ba wajibi bane to wannan zancen da yafi inganci bai kafarta ba sai dai ya tabka babban laifi yana cikin kuma abin da yake kabira ne Allah maɗaukakin sarki ya samu dace amin ɗan uwa insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai sati mai zo zamu tashi al-kabiratu thamina shine abin da ya shafi sabawa iyaye Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله